عفوا أخي.
يا مسلما أهوى ولا يهواني،
قلبي بكى
متسائلا عن إخوة الإيمان. عفوا أخي
يا مسلما.
Dukan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki. Muna gode masa, muna neman taimakonsa da agajinsa da kiyayewarsa. Wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye. Allah ta'ala ya shiryar da mu. Wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi. Salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata a bisa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cikamakin annabawa, shugaban manzanni, wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai, da iyalan gidansa masu daraja, da sahabbansa yardaddun Allah, da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu sauraron mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ya musliman ahwa wa la yahwani,
qalbi baka
mutasailan an ikhwati al-iman.
Wannan mako za mu bada tarihin manyan mashahuran malaman nan guda biyu, al-Imam al-Bukhari da Muslim. Bukhari da Muslim sun shahara a bangaren ilimin hadisi. Shi al-Imam al-Bukhari sunansa Muhammad bin Ismaila, ana ce masa Muhammad dan Ismaila dan Ibrahim dan Mugiratu dan Bardizba. Shi Bardizba shine kakansa, wanda kuma gabas da yamma, kudu da arewa, an san mashhurin malamin hadisin nan, wato Muhammad bin Ismaila al-Bukhari, wanda ya shahara da babban littafin sa na Sahihul Bukhari, wanda ya tattara ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An haifi al-Imam al-Bukhari a garin kasar Bukhara, ko kuma a yankin garin Bukhara a kasar Rasha, a ranar Juma'a 13 ga watan Shawwal shekara ta 194 Hijiriya. Ya rasu yana da shekara 62 a duniya. Wasu malamai sun ce asalinsa daga kasar Farisa ne, suka dawo Bukhara daga musuluntar kakansa Mugira a hannun wani babban mutum da ake kiransa al-Yaman al-Ju'fi. To wannan shine taso wasu daga can yankin Farisan suka dawo yankin Bukhara a cikin kasar Rasha, wanda anan ne suka zauna tare da mahaifinsa. Imam al-Bukhari ya fito daga yankin da suka shahara da kwazo da karfin hali da juriya, gwanayen sana'ar noma da kiwo. Yace Imam al-Bukhari ya shagala da karatun hadisi tun yana karami. Ya samu karatun hadisi ya haddace shi tun shekarunsa ba su kai shekara 10 ba, aka san shi da wannan fanni. Yace na haddace littattafan malam Abdullahi dan Mubarak da malam Waki'u lokacin ban wuce shekara 16 ba a duniya. Sannan muka tafi aikin haji, ni da mahaifiyata da dan uwana yayana mai suna Ahmad. Bayan kare aikin haji, sai na ce wa mahaifiyata da wannan dan uwan nawa su dawo gida, shi da mahaifiyata ni kuma zan tsaya nayi karatu a garin Makka. Haka yaje wajen manyan mashhuran malaman da suka shahara a Makka, yayi karatu a gurinsu. Bukhari yace yayi mafarki kamar gashi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana rike da mafici, yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama fifita. Sai aka fassara masa da cewa zai kare maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam ne daga ƙaryar maƙaryata. Bukhari ya shiga duniya neman ilimi, ya kewaya wajen manyan malamai. Duk inda ya ji labarin wani mashhurin malami, baya ƙasa a gwiwa, ya shiga ko ina domin samun ilimi. Ya je ƙasar Marwa da wani gari da ake kiransa Balkhu, da Arrayu, da Bagadaza, da Basra, da Kufa, da Makka, da Madina, da Misra, da Sham, har zuwa ƙasar Naysabur. Yace lokacin da ya shiga garin da ake kira Balkhu, suka nemi ya faɗa musu malaman da ya jiyo hadisi daga gare su. Sai da ya gaya musu malamai daban-daban, har malamai guda 1000. Malam Muhammad ibn Abi Hatim, wanda yake taimaka masa wajen kula da takardun rubutu, yace ya ji al-Imam al-Bukhari kafin ya rasu da wata ɗaya, yana cewa na karanto daga malamai 1800. Dukkansu malaman hadisi suna cewa imani ya haɗa faɗa da aiki, kuma yana daɗuwa yana raguwa. Malam Abu Aliyu al-Ghassani ya ce ya fidda Bukhari littafinsa na Bukhari cikin hadisai sama da 600. Bukhari ya yi karatu a wajen malamai da yawa, wannan yasa ya tara ilimi mai ɗimbin yawa. Al-Imam al-Zahabi ya kasa malamansa zuwa matakai 5. A cikin mataki na farko, ya ce su ne mafi ɗaukaka a cikin malamansa, irin su Abu Asim, irin su al-ansari irin su makiyu bin ibrahim irin su ubaidillah bin musa da abul mugira waɗannan suna cikin manya-manyan mashhurai na tabakar farko waɗanda al-imam al-bukhari ya karatu a gurin su waɗanda suka ji sahihul bukhari daga gare shi ko sun kai mutum 70 ko 90 a watar wayar daga al-imam az-zahabi a cikin siyar juz'i na 12 shafi na 398 Bukhari ya bada labari cewa dalilin da yasa ya wallafa sahihul bukhari shine wata rana suna majalisin malam ishaq bin rahawayhi ko ibn rahawiya sai yace ina ma za ku tattara sahihan hadisi a cikin wani takaitaccen littafi da ya shafi sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihin sa sai yace daga nan abin sai ya shiga zuciyata na tada himma wajen wannan gagarumin aiki wanda zai zama alkhairi ga musulmi da kuma addinin musulunci gaba daya na tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gagarumin aiki da Imam al-Bukhari yayi wanda ya samu suna al-Jami'u as-Sahihu al-Musnadu min hadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyanihi wannan shine asalin sunan littafin malam al-Imam az-Zahabi da malam Ibn Hajar Asqalani ya kirga yawan hadisan da suke cikin Sahihu al-Bukhari masu isnadi 7397 idan kuma aka hada da hadisan da aka maimaita da kuma waɗanda aka kawo su babu cikakken isnadi anan sai dai a wani guri za su kai 982 idan an cire hadisan da aka maimaita da waɗanda aka kawo su da isnadi kawai kuma ba a sake maimaita su ba su ne za su kama 2623 wannan bai hada da maganganun sahabbai da tabi'ai ba daga nan ya kirga kowane babi ya kirga abinda ya kunsa na yawan hadisai ɗaya bayan ɗaya kamar yadda yazo a cikin hadayus sari ya kuma bi yawan hadisan kowane sahabi da yazo a cikin sahihul bukhari misali yawan hadisan Anas bin Malik a cikin sahihul bukhari 268 Usamatu bin Zaid yana da hadisi 16 a cikin sahihul bukhari Bilal yana da hadisi 3 Huzaifatu bin al-Yaman yana da hadisi 22 Sayyidina Abubakar yana da hadisi 22 ne a cikin sahihul bukhari Sayyidina Ali yana da hadisi 28 a cikin sahihul bukhari Sayyidina Usman bin Affan yana da hadisi 9 Sayyidina Umar yana da hadisi 60 wannan haka yabi kowane sahabi har zuwa karshe kowa adadin yawan hadisan da suka zo nasa a cikin sahihul bukhari wannan yana nan a cikin wannan littafi na hadayus sari haka yabi mata su ma kowace mace sai da ya kawo yawan adadin hadisanta wanda yazo a cikin sahihul bukhari wanda nana Aisha ce tafi kowa a cikin mata yawan hadisai da suka zo a cikin sahihul bukhari malamai da yawa sun yabawa bukhari akan wannan gagarumin namijin aiki da yayi da kuma baiwa da Allah ya masa na kokari da karfin haddace abu ya zauna daram wanda wata rana lokacin da ya shiga garin Bagadaza sai suka ga wannan yaro gashi yaro shekarun sa kadan amma gashi ya shahara ko ina ana magana karatun sa sai suka ce ya kamata mu gwada shi muga cewa abinda ake fada a kansa na karatu gaskiya ne ko ba gaskiya bane sai suka samu hadisai guda 100 suka bawa mutum 10 kowa ya haddace guda 10 da amma da aka tayi sai aka cancanza isnadin hadisin wato hanyoyin da ya biyo sai aka cancanza sai a cire hanyar da wannan hadisin ya biyo sai a makala mu wancan sai a cire ta wannan sai a makala wannan duk aka rikirkita waɗannan hadisai guda 100 aka ba su suka haddace aka ce in ya shigo sai masa tambayoyi dan a gane yana fahimta ko baya fahimta yana ganewa ko baya ganewa waɗannan hadisan kuma ya haddace su kafin ya zo ko ko bai haddace su ba duk dai za a iya fahimtan komai idan aka yi wannan to suka shirya wannan ba wanda ya sani shi al-Imam al-Bukhari bai sani ba da yazo ya bude wajen karatu aka taro sai mutum na farko mai hadisai 10 ya tashi masa tambaya ya karanta hadisi na farko ya tambayi Imam al-Bukhari ka san wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ce ban san shi ba ya dinga karanto hadisan har ya karanto 10 ya koma ya zauna shi ma na biyu ya tashi ya karanto hadisan sa kowanne aka karanta sai Imam al-Bukhari ya girgiza kai nuna cewa bai san wannan hadisin da wannan hanyar ba ko bai san wannan hanyar da wannan hadisin ba haka suka yi tayi sai da dukkan mutum 10 nan kowa yana dauke da hadisi 10 suka kare mata tambayoyi sai ya ce to na fahimci abinda ya jawo ban fahimci hadisan ko ban gane su ba sai ya dawo ya ce mai tambaya na farko ya karanto hadisai guda 10 da hadisi kaza 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 har zuwa kan 10 ya ce to isnadin hanyar da ka kawo wannan hadisin ba ta wannan hanyar ya biyo ba wancan hadisin ta wancan hanyar ya biyo sai ka cire waccan hanyar ka hada ta da waccan hanyar wannan hanyar ta wancan hadisin ce ka hada ta da wancan sai da ya bi su ɗaya bayan ɗaya su goman nan yana gaya musu abin da suka yi na kuskure yana gyarawa kuma lokacin da suke karanta masa ashe yana haddacewa har da kuskuren da suka yi haddace yabi ɗaya bayan ɗaya ya gyara hadisan ya maida su yadda suke wannan abu ya ba mutane mamaki wanda su kansu malaman gaba ɗaya na Bagadaza a cikin ƙasar Iraki a wannan lokaci suka yarda suka amince cewa lalle al-Imam al-Bukhari aya ce daga cikin ayoyin Allah wanda wato ya nuna mutane wato muhimmancin ilimi da addini da kare addini ta hanyar sa haka suka sallama marha suka yi masa laƙabi da Amirul Mu'minin fil Hadis wato ya zama sarkin mu'minai a cikin ilimin hadisi haka ya sake faruwa a wata ƙasar Samarkanda wasu malaman hadisi su 400 suka cudanya suka cakuɗa wasu hadisai suka burkita hanyoyin da hadisan suka biyo suka juya na Sham ya zuwa kasar Iraki wanda ya biyo ta Iraki suka juya shi zuwa kasar Sham suka zo suka Imam al-Bukhari tambaya kamar yadda Abu al-Azhar ya faɗa amma Imam al-Bukhari Allah ya sa ya gane cewa makirci ne suka kulla kuma yayi kokarin bayyana musu ga yadda asalin abin yake zuwa suka cakuɗa shi da gangan kamar yadda zuwa cikin hadayu sari shafi na 673 malamai da yawa sun yabawa al-Imam al-Bukhari akan wannan gagarumin aiki akwai malam Firabriyu yace yaji Bukhari yana cewa ban rubuta hadisi ba a cikin wannan littafi face sai da nayi wanka kuma nayi alwala nayi sallar raka'a biyu kowane hadisi daya a cikin waɗancan hadisai sama da 9000 yace baya rubuta shi sai yayi alwala yayi wanka yayi alwala yayi sallar raka'a biyu ya roki Allah ta'ala cewa Allah sa ya sa abin da ya rubuta din nan haka yake haka ne Ibrahim bin Ma'aqal yace Bukhari yace ban shigar da hadisi ba sai sahihi kuma akwai so sahihai da yawa waɗanda ban kawo su ba saboda tsoron tsawaitawa ya kawo su a cikin wasu littattafan nasa da yake da yawa yace ya wallafa Sahihul Bukhari a tsawon shekara 16 ya kuma sanya shi hujja tsakaninsa da Allah yace ba mu taba haduwa da wani ba face sai ya amfana daga gare ni fiye da yadda ni na amfana da shi yace na haddace hadisi 100 sahihai na kuma haddace hadisi 200 waɗanda ba su inganta ba kamar yana na asiyar juz'i na 12 shafi na 415 yace ya rubuta littafin sa na tarikh a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kusa da kabarin sa a cikin dare mai hasken wata yace kowane suna da kuka ga na kawo a cikin tarikh din nan yana da kissa sai dai ban kawo ba saboda gudun tsawaitawa yace bayan na rubuta littafi na danka shi a hannun manyan malamai na zamani na domin su yi nazari su sa min albarka kamar su al-Imam Ahmad bin Hanbal irin su al-Malam Yahya ibn Ma'in irin su Malam Ali bin Madini yace duka sun ba da sheda cewa aiki yayi kyau ya inganta kuma ya dace sai dai hadisai guda 4 kawai suka ja injadani akai kuma su ma hujjoji na sun fi nasu karfi a kansu akwai wani malami mai suna Muhammad bin Salam yace duk sanda Bukhari ya zo majalisi na sai gabana ya ta faduwa duk na rikice a cikin karatu saboda kwarjinin sa sai ya tafi nake samun nutsuwa malam Abu Ishaq As-Surmariyu yace wanda yake so ya ga masanin fiqh tabbas da gaske to ya kalli Imam al-Bukhari Allah ya bashi ilimin fiqh haka malam Yahya bin Ja'far yace da ina da iko na karawa Bukhari shekaruna da na kara masa dan ya ci gaba da yi wa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima yace domin mutuwa ta mutuwar mutum ɗaya ce kawai amma mutuwar Bukhari tafiyar ilimi ce haka malam Abdan yace ban ga matashi da ilimi ba kamar Bukhari haka malam Nu'aym bin Hammad yace Bukhari malamin al-umma ne lokacin da Bukhari ya je wajen malam Sulaiman bin Harb da ya kalli Bukhari sai yace wannan zai zama wani abu nan gaba wani malami mai suna Abu Sahal yace na shiga Basra da Sham da Hijaz da Kufa na ga malamanta amma duk sanda aka ambaci Bukhari sai su fifita shi a kansu haka malam Muhammad bin Bashar yace mahaddatan duniya guda 4 ne akwai Abu Zur'at Ar-Razi a kasar Rayyu da kuma Ad-Darimi a kasar Samarkanda da Bukhari wato ana a kasar Bukhara da kuma Muslim a kasar Nisabur haka malam Abu Hatim yace Muhammad bin Isma'ila wato shine matificin al'umma a lokacin sa cikin almajiran Bukhari akwai Abu Isa At-Tirmidhi Malam Suleiman ibn Mujahid yace ido na bai ga kamar Bukhari ba tun tsawon shekara 60. Mafi fikihu, mafi tsantseni, mafi zuhudu da kuma gudun duniya. Malam Bukhari ya gamu da jarrabawa da matsaloli da malamai suke gamuwa da su na karatu da hasadar malamai da kuma rigima da masu mulki. Akwai wani sarki mai suna Khalid bin Ahmad Zuhali, gwamnan Bukhara. Sai ya aikawa Bukhari yace ya zo gidansa ya karantar da shi. Sai Bukhari yace bazan kaskanta ilimi ba. Bana kaiwa mutane ilimi kofar gidansu. Idan kuna bukata ku zo gidana ko masallaci a biya muku. Idan kuwa ba haka ba, sai dai ka hana ni karantarwa domin na samu uzuri a wajen Allah cewa kai ka hana ni in karantar da mutane ilimi. A wata ruwaya yace ya zo ya karantar masa da ƴaƴansa ko ya ware musu rana, su ƴaƴan sarki ne ba za su haɗu da kowa a makaranta ba. Ko dai a zo gidansa a karantar da su, ko kuma in sun zo makaranta kowa ya tashi sai sun gama karatunsu. Imam al-Bukhari yace ba a yi wa ilimi haka. In kana so ƴaƴanka su yi karatu, ka ba su dama su shiga sauran cikin almajirai a yi karatu tare da su. Ce amma ba na wa ilimi haka. To wannan abin ya ɓata wannan sarki rai, daga nan ya haɗa kai da wasu magauta suka ƙullawa Bukhari sharri da maƙarƙashiya. Har ta kai an kore shi da ƙasar Bukhara. Wata kisa ta zo cewa lokacin da ya kama hanya zai fita daga Bukhara ana ta rigima, can kuma ƙasar ya doshi ƙasar Samarkanda. Nan ma an rabu gida biyu, wasu suna murna da zuwansa, wasu kuma suna rigima akan ba zai zo ba. To a nan tsakiya ne ya ce shi ya roƙi Allah ma Allah ta'ala ya ɗauki ransa ba tare da ya kai wancan garin ba. Abinda suka tuhumi Bukhari da shi cewa shi ma ya yarda da aƙidar Mu'tazilawa da suke cewa Ƙur'ani halitta ne, wanda har aka ce shi ma Bukhari ya faɗi haka. Wannan kuma sharri ne kawai. Wannan ya kawo yamutsi da hargitsi tsakanin masoya da maƙiya, har ya nemi fita daga gari kuma ya rasu a hanya. Wata ruwaya har ya isa wani gari mai suna Hartanku. A nan ya yi rashin lafiya mai tsanani, ya tashi yana sallah da daddare. Aka ji shi yana cewa Allah duniya ta yi mini zafi, ka karɓe ni zuwa gare ka. Sai ya rasu bayan wata ɗaya. Bukhari ya rasu ranar Asabar da daddare ƙarshen watan azumi daren sallah. Aka binne shi ranar sallah bayan sallah azhar shekara ta 266. Ya rayu shekara 62 babu kwana 13. Yau tsakaninmu da shi shekara 1173, kamar yadda ya zo a cikin littafin siyar juz'i na 12 daga shafi na 391 har zuwa shafi na 471 yana bada tarihinsa. Da kuma muqaddamar Fathul Bari wanda al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani ya wallafa domin bada tarihinsa da kuma magana akan littafinsa. Allah ya ji kan Imam al-Bukhari ya masa rahama.
يا مسلما أهوى ولا يهواني
قلبي بكى
متسائلا عن إخوة الإيمان.
مسلم بن حجاج da an ce Bukhari sai Muslim, ko a ce muttafaqun alaihi, ko kaji an ce rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tunda mun ji waye Bukhari, ya kamata mu ji waye Muslim. Muslim dan Hajjaj al-Qurashi an-Nisaburi, shi ma an haife shi a ƙasar Nisabur. An haifi Muslim a Nisabur shekara ta 204, ya rasu yana da shekara 57. A dai nan ƙasar Nisabur ɗin shekara ta 261. Ya fara karatun hadisi inji al-Imam Zahabi yana ɗan shekara 18. Ya yi aikin hajji yana ɗan shekara 20. To ku ji fa matasa, duk malaman nan da muke karantuwa sai a ce sun fara karatu shekara 10, shekara 16, 20 kafin su kai 30, duk duniya an ji labarinsu. Wannan yana nuna mana mahimmancin tashi a yi karatun addini da na zamani, domin da shi ake samun ɗaukaka. Sai da ya kawo malamai 220, shi al-Imam Zahabi ya ce duka Imam Muslim ya yi karatu a gurinsu, kuma su ne ma wasu daga cikin malaman da ya fitar da hadisinsu a cikin wannan littafi nasa na Sahihu Muslim. Imam Muslim ya yi yawon neman ilimi a duniyar malamai, ya shiga manyan garuruwan Musulunci, ya gamu da manyan malaman duniya na zamaninsa ya yi karatu a wajensu. Ya kuma karantar da manyan malamai masu tarin yawa, har duniya ma gaba ɗaya gashi tana amfana da tarin ilimin da Allah ya bashi. Daga cikin almajiransa har da kai al-Imam Tirmidhi, wanda ya rawaito hadisi ɗaya daga gare shi mai lamba ta 687 a cikin Al-Jami'u Tirmidhi. Muslim ya sami yabo daga manyan malaman duniya waɗanda suka yi zamani da shi. Sun ba da shaida akan nagartarsa da ƙarfin haddarsa da zurfin iliminsa da jajircewarsa akan harkar ilimi, wanda ya ƙarar da rayuwarsa gaba ɗaya wajen yi wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima ta hanyar tantance da bambance da ware ingatattu da kuma waɗanda suke najabu waɗanda ake dangana annabi su inganta ba musulun ya kwashe shekara 15 cur wajen wallafa wannan gagarumin littafi nasa duk da cewa musulun ya haɗu da bukhari har ya karanta wasu hadisai daga gare shi har ma abota ta hada su mai ƙarfi wanda har ta kai shi yake ba wa imamul bukhari kariya akan wasu abubuwa daban-daban to sai dai bai rawaito hadisi ko daya a cikin sahihu muslim wanda yace ya jiyo shi daga bukhari ba haka muslim ya rayu cikin karatu da karantarwa da tattaunawa tsakanin malamai tare da katafaran gagarumin wannan aiki da yayi wa addini Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya sa rayuwa mai albarka a cikin wato rayuwarsa sahihu muslim ya kunshi hadisai da ba a maimaita ba 333 idan an hada da waɗanda aka yi ta maimaitawa ya kai hadisi kusan 12,000 malamai da suka biyo baya sun shiga yi masa sharhi da ƙarin bayani har ya zuwa yau ko ina ka shiga a duniya sai ka ji an ce al-imam al-bukhari al-imam muslim ko a ce rawahu al-bukhari ko a ce rawahu muslim ko a ce rawahu al-bukhari wa muslim ko a ce muttafaqun alayhi muslim ya rasu a watan rajab shekara ta 261 a garin sunan sabur yana da shekara 57 a duniya Allah ya masa rahama yau tsakanin mu da shi shi ma ya kai kusan shekara 1169
ya musliman ahwa wala yahwani
qalbi baka
mutasailan an ikhwati al-iman
wannan yana nuna mana martabar ilimi har yau kamar suna nan da rai da an ambace su sai a ji kamar suna nan wannan ya nuna mana muhimmancin karatu da ilimi wanda da shi ake samun daukaka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama farkon abin da Allah ya masa wahayi yace iqra'a kai karatu sannan da ya gaba kuma yace allazi allama bil qalam wanda ya sanar da mutane da alqalami wannan ayoyi guda 5 da aka fara yi wa manzon Allah wahayi akai suna kira ne zuwa ga yin karatu da yin rubutu kenan babu abin da yake da daraja a cikin addini irin karatu da rubutu lalle kowane musulmi ya iya rubutawa kuma ya iya karantawa sannan in an rubuta ya iya karantawa sannan in ya rubuta a iya karantawa kuma har duniya ta tashi babu zamani ko lokacin da za a zo a ce yanzu ba a buƙatar karatu ko ba a buƙatar rubutu rubutun nan ko ta wace hanya ne alƙalamin da ake fekewa daga gamba a yi masa jirge ko a yi makafi a zura a tawada ana kiransa alƙalami bairo da ake riƙewa a yi rubutu ana kiransa alƙalami haka nan tafureta da ake buga ana kiransa alƙalami haka ma yanzu da aka samu keyboard wanda ake sawa a jikin computer shi ma ana kiransa alƙalami duk abin da zaka yi rubutu da shi a gane a karanta a fahimci me kake so ka ce sunansa rubutu kuma sunansa karatu daga kun ga muhimmancin karatu da rubutu ya dawwamar da wasu mutane da suka fito daga wasu ƙasashe wanda sun yi zamani da miliyoyin mutane amma ba a jin waɗancan mutanen sai su kawai ake ji saboda martaba ilimi da darajarsa daga Allah ya ji kansu ya musu rahama Allah kuma ya samu ma mu tashi mu yi wa addini hidima irin yadda suke
ya musliman ahwa wala yahwani
qalbi baka
mutasailan an ikhwati al-iman
anan zamu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin wanda ya dauka mana wannan shiri Musa Abdu Tudun Wada ni mai gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa a madadin gidan Radio Freedom nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah
لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان